sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu barkamu da wannan lokaci. Nake Zahra Aminu Fage tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aikin mu. Muke gabatar muku da wannan shiri a yau Lahadi 26 ga watan Janairu shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga Ibrahim Garba dauke da kanin labarai.
Zahara, zuwa yanzu mutanen da suka mutu a kasar China sanadiyar barkewar cutar mura din nan sun kai akalla 56 a cewar jami'ai. Masu ayyukan ceto a Turkiya sun samu zakulo mutane 45 daga gine-ginen da suka ruguje sanadiyar girgizar kasa yayin da yawan waɗanda suka mutu kuma ya haura zuwa 35. Sannan jami'an tsaron Iraki sun yi amfani da harsasan roba a yau ɗin Lahadi wanda ya kai ga raunata wasu masu zanga-zanga a babban birnin kasar.
Kanin labaran kenan aka saurara. A cikin shirin namu na yanzu za a ji cewa sojojin Najeriya sun kaddamar da hare-hare a sansanin ƴan ta'adda Boko Haram a sassa daban-daban a arewa maso gabashin kasar.
Wannan mataki da su Nigerian Armed Forces suka dauka su kai aggressive attack wa ƴan Boko Haram da ce sun dauki wannan matsayi sun wata hudu biyar da suka wuce. Wallahi da yanzu ba a samu Boko Haram ta suna gange-gange suna zuwa su dauki wani yanzu attack wani kauye ba.
Har ila yau kamar yadda aka sani a wannan makon ne sashen Hausa na murya Amurka ya cika shekaru 41 da kafuwa. Za ku ji tattaunawa ta musamman da wani da daddan mai hulɗa da sashen Alhaji Usman Sani sarkin Badikko da kuma ci gaban tattaunawar da muka yi da Alhaji Garba Sulaiman madakin Samunaka. Sai shirin matasa a duniyar gizo wanda Madina Dahir Mishanu take gabatarwa. Sannan muna tafi da ra'ayoyin da kuma sauraro ku ga aiko mana ta hanyar email. Amma kafin nan bari mu kawo muku labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Zuwa yanzu mutanen da suka mutu a kasar China sanadiyar barkewar cutar mura din nan sun kai akalla 56 a cewar jami'ai. Mutane kusan 2000 a China sun kamu da wannan mugunyar cuta mai saurin yaɗo. Yau Lahadi, ministan lafiyar kasar Ma Chaowei ya ce har yanzu babu wata wadatacciyar fahimta game da cutar wadda ya ce tana iya kasancewa a jikin mutum na tsawon kwana guda zuwa kwanaki 14 ba tare da an sani ba. Ya ce mai dauke da cutar na iya yada ta ko da kuwa bata fara bayyana a jikinsa ba, kuma cutar na dada saurin bazuwa kuma ana kyautata zaton yaduwarta za ta karu. Kasar China ta ce ko a jiya Asabar an gano mutane 688 sabbin kamuwa. Shugaba Xi Jinping ya ce kasar ta China na fuskantar abin da ya kira mawuyacin al'amari, don haka za ta tura kwararru da kuma kayan aiki zuwa wasu takamaiman asibitoci saboda jinyar waɗanda ke fama da tsananin kamuwa da cutar. Masu ayyukan ceto ba dare ba rana sun samu zakulo mutane 45 daga gine-ginen da suka ruguje sanadiyar girgizar kasa a cewar hukumomin Turkiya yau ɗin nan Lahadi, a yayin da yawan waɗanda suka mutu a gabashin kasar ya haura zuwa 35. Shugaba Recep Tayyip Erdogan, wanda ya yi magana da manema labarai da safiyar yau Lahadi tun kafin a ƙara samun mace-mace, ya ce
shu ana kadar 31 vatandaşımız hayatını kaybetti.
Shugaba Erdogan ya ce zuwa yanzu ɗan ƙasar 31 sun rasa rayukansu, sannan wasu wajen 1,607 sun jikkata. Waɗanda aka zakulo daga ƙarƙashin baragwazon gine-gine kuma sun kai 45. Erdogan ya ƙara da cewa gwamnati na ɗaukar matakan gaggawa na shawo kan al'amarin, sannan ya yi alƙawarin samar da muhalli ba tare da ɓata lokaci ba ga waɗanda suka rasa muhallansu.
To madalla, a gaida Ibrahim Ka'almasi Garba. Kafin mu ci gaba da labaran, za mu duba taskar rahotannin namu, inda za mu fara da rahoton da ke cewa wato a ƙoƙarinsu na kawo ƙarshen mayakan Boko Haram a shiyar arewa maso gabas, sojojin Najeriya sun kaddamar da hare-hare a sansanonin ƴan ta'adda a sassa daban-daban a arewa maso gabas. Wakilin murya Amurka Hassan Maina Kaina ya aiko mana da rahoton.
Mayakan na Boko Haram sun dunfaro garin Gamborin Gala a cikin manyan motocin yaƙi guda biyar masu ɗauke da manyan bindigogi da nufin kai wani mummunan hari a garin, inda suka sadada ta yankin da galibin ma'aikatan agaji suke, wanda kuma inda a ce sun sami nasara to da ba karamin barna za su yi ba. Amma Dakarun sun fatattake su, inda aka kwato su motoci makare da abubuwan fashewa tare da bindige wani dan kunar bakin wake da ke tunkarar sansanin yan gudun hijira da nufin tada abin da ke jikinsu a cikin su. Sanarwar da jami'in sadarwa na aikace-aikacen hedikwatar sojan Najeriya Kanar Aminu Iliyasu ya aiko mana dazu da rana na nuna cewar shi ma mukaddashin babban komandan runduna ta 7 na rundunar Operation Lafiya Dole Brigadier General Abdul Khalifa Ibrahim ya jagoranci wani fafatawa mai zafin gaske a tsakanin furgi da mahadar banki, inda suka karkashe yan Boko Haram da dama, kana kuma da dama suka samu munanan raunuka, yayin da wasunsu suka tsere da harbin bindiga, aka kuma kwato bindigogi da harsasai daga gare su. Suma sojojin Najeriya da Kamaru sun yi wani aikin haɗin gwiwa a maboyar yan Boko Haram a garin Gabcare, Shiwari, Malamborin, Gremari da kuma Kanari, inda suka rurguza sansanin horaswa na mayakan Boko Haram da kasuwa da kuma gonakinsu. A cewar masanin tsaro Aliko Irrashid Harun, muddin sojin Najeriya suna irin wannan hoɓɓasa a baya-bayan nan, to tabbas nan ba da jimawa ba za a kawo ƙarshen wannan bala'i na rikitar Boko Haram a arewa maso gabashin Najeriya.
In ka duba wannan mataki da su Nigerian Armed Forces suka ɗauka na kai aggressive attack wa 'yan Boko Haram, abin da ake ci gaba da shi yanzu, da ce sun ɗauki wannan matsayin tun wata hudu biyar da suka wuce, wallahi da yanzu ba a samu Boko Haram har suna ganye-ganye suna zuwa su ɗauki wani jinsi attacking wani ƙauye ba. Amma yanzu in ka duba duk wani ƙarfin soja da ƙasa ta sa, sai fa an samu haɗin kan 'yan gari. Idan ba a samu haɗin kan 'yan gari ba, duk wani attack ko kuma duk wani aggressive attack da aforsu suke kaiwa, to ba za a cimma ruwa ba. Saboda in ka duba yanzu fadan da ake da 'yan Boko Haram, akwai wasu 'yan ƙasa da suke ɓoye wasu wannan 'yan Boko Haram 'yan ta'adda ɗin. Kamar akwai wani gari wannan Auna ko kuma Jakana, in ka duba me yasa ake kai attack, me yasa ake tare hanya ko yaushe cikin kwana ɗaya kwana biyu kaji 'yan Boko Haram sun tare hanya.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Hassan Maina Kaina. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19.31.49 da kuma 60 da kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za a iya jin mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin jin shirye-shiryen mu. Yanzu kuma ga ci gaban labaran.
Jami'an tsaron Iraki a yunkurin su na tarwatsa masu zanga-zanga sun yi amfani da harsasan roba a yau dinnan Lahadi, wanda ya kai ga raunata masu zanga-zanga a Baghdad, babban birnin kasar, da kuma birnin Nasiriyya na kudancin kasar. Shahararren malamin addinin musuluncin nan mai suna Muqtada al-Sadr ya janye goyon bayan da yake baiwa zanga-zangar ta zaman dirshan da kuma gangami, waɗanda suka shafi watanni koko aka shafi watanni hudu ana yi a ƙasar ta Iraki, da suka yi barazana ga hukumomin ƙasar. Cikin 'yan sa'o'i da janye goyon bayansa a magoya bayan Sadr, waɗanda wasunsu na cikin na gaba-gaba wajen zanga-zangar, sun tarkasa kayansu suka bar wurin. Masu zanga-zangar na buƙatar a samu sabon tsarin shugabanci da ayyukan yi da ingantaccen tsarin kiwon lafiya da ingantattun matakan tsaro da kuma ƙarshen yawan almundahana da kuma tsananin talauci. Da dama masu zanga-zangar sun yi hasashen cewa muddin Sadr ya janye goyon bayansa, ƙungiyoyin mayakan Iraki da dama da kuma rukunonin jami'an tsaro za su kai ma masu zanga-zangar hari. Mazauna wani lardin arewacin Afghanistan cikin fishi sun yi gangamin nuna bacin ransu kan kisan farar hula akalla 7 a wani harin da sojojin saman kasar suka kai. Masu zanga-zangar waɗanda ke ɗauke da gawarwakin waɗanda abin ya ratsa da su sun ce daga cikin mamatan akwai mata 3 da yara 3 'yan gida ɗaya duk da suka mutu sakamakon mummunan harin wanda aka kai da dare a yankin Balk. Wannan lardi wanda ya yi iyaka da wato Uzbekistan ya kasance wani lardi mai dan kwanciyar hankali gabanin wasu shekarun da suka gabata. Amurka ba za ta dake takunkumi ma Iran saboda a shiga tattaunawa da ita ba, a cewar shugaban Amurka Donald Trump a wani martaninsa ta kafar Twitter da daren jiya Asabar, wanda ga dukkan alamu martani ne kan abinda ministan harkokin wajen Iran ya faɗa a wata hira da aka yi da shi. Ministan harkokin wajen na Iran ya ce Iran na son tattaunawa da Amurka, to amma tana buƙatar a dage takunkumin da aka aka ba mata. A'a, bai sabuwa, a cewar Trump ji Asabar ta kafar Twitter. Shi kuma ministan harkokin wajen na Iran Muhammad Javad Zarif ya mai da martani a yau dinnan Lahadi ta wajen sake rubuta wani bangare na hirar da aka yi da shi ranar Juma'a, inda yake cewa Iran na iya shiga tattaunawa idan aka dage mata takunkumi.
To madalla a gaida Ibrahim ka almasi garba da ya kawo mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu ci gaba da rahotannin namu. A ci gaba da hira da masu ma'amala da sashen Hausa na muryar Amurka, albarkacin cika shekaru 41 da sashen yayi. Abokin aiki na Ibrahim Garba ya tuntubi wani wanda ke cikin mutanen da suka ji sanarwar cewa sashen Hausa na muryar Amurka zai fara yada shirye-shirye, wato mai martaba sarkin Badiko a birnin Kaduna, Alhaji Usman Sani, wanda Ibrahim ya fara da tambayar sa rawar da muryar Amurka ta taka a cikin shekaru 41 da kafuwa. Sai ya ce,
to alhamdulillah, gaskiya muna gode ma Allah da mu ma Allah ya raya muka ga wannan lokacin, wanda ni gaskiya ina daga cikin mutanen ma da muka fara jin sanarwa da lokacin da asuba marigayi Ibrahim Umar yake sanarwa cewa za a kaddamar da sashen Hausa cikin watan Janairu mai zuwa ta 1979. Ina ji wannan da kulli na lokacin da ya dinga sanarwa. To mun tashi da asuba saboda shauƙin jin muryar Ibrahim Umar da NA Abba Kano, mun kan buɗe gidan rediyo don suna aiko da report ne kawai random. Kawai sai kaji ba labarai bane suka yi sun fara ba da report haka, sai suka fara ba da sanarwa da wannan tashi na Hausa da muryar Amurka zai so mu aiki a cikin watan Janairu na 1979.
To ranka dai kana ɗaya daga cikin waɗanda sashen Hausar muryar Amurka kan tuntuba a wani shiri game da muhimmancin zaman lafiya. Me za ka ce game da wannan dama da sashen Hausa ya bayar na samun ku magabata kunewa ƴan arewa wannan gargaɗin?
Wato gaskiya sashen Hausa za a ce shi wani sashi ne wanda ya sha bamban da dukkan gidajen rediyo, domin abinda na fahimta ga sashen Hausa shi abin da ya dame shi al'umma, ya al'umma za su samu saƙon da suke isarwa a lokacin da ya kamata, su su ga abin da zai kawo zaman lafiya da haɗin kan al'umma, sukan ba shi muhimmanci, kuma wanda duk suke ganin za su iya tuntuɓa ya ba su gudunmawa domin ci gaban al'ummarmu da kyakkyawan zamantakewarmu da muke fama da ita a nan Najeriya za su yi kamar yadda ya kamata. So da yawa ni bayan mun gama, waɗansu ma wani lokaci in ban samu dama ba ina cikin uzuri, waɗansu za su dinga kira na da waya cewa mun ji yanzu ka gama kira na neman zaman lafiya a sashen Hausa, wanda kaga wannan abin yana tasiri kenan a cikin kunnuwan mutane da zukatansu. Wannan shirye-shirye da wannan sabon shugaba ya kirkiro a wannan lokacin gaskiya ya ba al'umma damar samun wasu abubuwan da suka rasa a wasu gidajen rediyo. Wa'annan lokaci da su kuke bayarwa ba ku ɗauke su kuka amfani da su don kanku ba, kun ɗauka kun miƙa ma al'umma ne gabaki ɗaya. Wa'annan shirye-shirye wallahi suna taɓa zukatan mutane, kuma mutane suna na'am da su, suna farin ciki da jin wa'annan sababbin shirye-shirye da kuka kawo.
To ko labai yana da wata shawara ga sashen Hausar muryar Amurka?
Eh, to in akwai wata shawara za mu so a ce kun faɗaɗa musamman shirin nan naku na tsaka mai guda wanda sashen Hausa Aliyu Mustapha Sokoto yake gabatarwa. Wannan shirin yana ba mutane damar jin ɗan siyasar da yake da fikira da fahimta da faɗin gaskiya da wanda yake ƙoƙarin misleading, wato yaudarar jama'a, domin wallahi talakan Najeriya musamman talakan arewa Hausa wannan da kake gani da suna tallakwakwa da lemu da magi da dabino, wallahi duk abin da 'yan siyasar nan suke faɗi talakawa sun sani. Sannan akwai wani shiri nan da wanda shi kuma yake fallasa wayansu mutane da suka yi ƙoƙarin danna haƙƙin matiki da gaskiya. Wannan shi ma wannan shiri da kuke yi shi ma ina fatan a ƙara faɗaɗa shi.
To Madalla Alhaji Usman Sani Sarkin Badiko kenan a tattaunawar su da Ibrahim Garba. To har ila yau a shirin mu na jiya mun kawo muku tattauna ta musamman da wani dadaddan ne hulda da sashen wato madakin samunaka Alhaji Garba Suleiman na birnin Boston a nan Amurka. Akan cika shekaru 41 da kafuwar sashen Hausa ga ci gaban tattaunawar.
Banda wannan yanzu kuma koyaushe ana inganta wato shirye-shirye tsarin shirye-shirye bisa yadda yake a da na sabon zamani tafiya da salon zamani kamar programs ilimin wanda yake faruwa wanda yake a Najeriya misali kamar aka mai wuya da Ali Mustapha Sokoto yake yi to wannan program yana da muhimmanci kwarai da gaske su kansu wanda suka kirkiro wannan tasha na sashen Hausa za su yaba akan yadda yake ma shugabannin mu na gida Najeriya wato gani gawana ya isa tsoron Allah idan aka zo ana irin wannan mukabala wannan ya fice ga abinda ko wannan gwamna yayi ko shugaban kasa yayi ko dan majalisa ko dan wanene yayi yayi sama da fadi ne yana a wannan bai aiki ba wannan ya aiki to duk wannan irin mukabalan yana taimakawa a wayar ma da jama'a kai wanda yake kuma wani yayin sabo ya hau shi ma zai ji tsoron kar a zo a kawo shi wannan fili na tsaka mai wuya akwai program wato shirye-shirye iri iri wanda yake su waɗannan da suka kirkiro wannan tasha mai tasiri mai alfarma wato sun cancanci yabo abubuwan da ya kamata mutane su sani to suna sani ta wannan basira da Allah ya sa waɗannan mutane da suka yi tunanin a kawo wannan sashen Hausa wanda yake yana gamsarwa a labarin da ake yi da safe da rana hantsi da dare da sauransu kuma masu sauraron wannan tasha a dai West Africa har East Africa ma inda wanda suke tsuntsantan Hausa suna jinta to abinda zan nuna kenan game da ainihin alfanun da wanda suka kirkiro wannan tasha ya haifa
a gurguje akwai sababbin shirye-shirye da aka kullo da su bayan da sashen Hausa na muryar Amurka ya cika shekara 41 da kafuwa me za ka ce akan waɗannan sababbin shirye-shiryen
waɗannan sababbin shirye-shirye da aka kullo da su gaskiya sun dace sun kuma zo gab da lokacin da zamani yake bukatan irin waɗannan shirye-shirye dan a kowane fannin shiri za ki ga cewa ko kuma masu sauraron mu za ku ga cewa ya dace da abubuwan da ake so a tattauna a game da abin da ke faruwa kuma saboda zamani ya canza na'urori da akan amfani da su da ta hanyar da ake sarrafa waɗannan bayanai da wanda ake karɓa daga wanda suka turo da kuma wanda za su yi jawabi da sauransu to duk waɗannan abubuwa ne na sha'awa na sababbin tsarin yadda ake tafiyar da shirye-shiryen masu saurare su ma suna matuƙar farin ciki da gamsuwa da yadda suke aiko da nasu bayanan da suke nuna farin cikin waɗannan sababbin shirye-shirye domin yana faɗakar da mutane ga wajen ilmantarwa wajen hanyar lafiya daman ana wannan shirye-shirye da dai sauransu kuma ga si zamani ya kai mu wani irin halin da yake da yadda ake yin bayanai da sauransu to na'urar kwamfuta duk ta sauwaƙe abubuwan nan yadda za a tsatsara su bisa zamani a tafi da zamani
Alhaji Garba Suleiman kenan madakin samunaka a tattaunawar da muka yi da shi yanzu kuma ga shirinmu na gaba
matasa a duniyar gizo ku albi shirinku matasa ga wani sabon shirin da zai duba alfanu da kuma illolin shafukan yanar gizo duba da yadda shafukan sada zumunta na zamani suka zama mana kamar anta da jini za mu dinga tabo duk wani lamari da ya shafi shafukan sada zumunta domin war muku da kai akan su. Ni ce taku Madina Dahirin mai shanu daga nan birnin Washington DC, kuma ni zan jagoranci wannan shirin so ɗaya a kowane mako. Sai ku bi ni domin mu tsunduma a cikin shirin Matasa a Duniyar Gizo.
Kun ga labarin da na gani a Twitter kuwa?
Kene wa ba shiga shafukan sada zumunta ba?
Sabi jam, dama ana wayan gari da mutum ba zai shiga shafin sada zumunta ba? Ai ni da kika dai ba ta wucewa sai na shiga dangadin mai duniya take ciki.
Kwarai kuwa, ai ni idan na tashi abubuwan da nake karyawa da su sune Facebook, Twitter, Instagram da dai sauransu.
Matasa kenan. Aurata da ke tsakaninku da shafukan sada zumunta Allah ne kadai zai iya kashe wannan aura.
Shin yaya zaka ji idan wayar ka ta fadi?
Ayyuna illa Allah Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Gaskiya ina ga zai jika ba an mun mutuwa. Kai 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 a lokacin da kai wakin din Facebook ya Madina lokacin sai ne kusan kwana biyu abin da lafiya.
Allah ya kiya ya ka daina amfani da tarihin da ke ta ke da kamar da yanzu ka ta ki ki ina da makarya.
To babban magana kam. Faduwar waya kamar mutuwa dai. Waɗannan shafukan suna da matukar muhimmanci a rayuwar matasanmu har ma da manya. A yau batun da zamu duba shine tasirin waɗannan shafukan akan rayuwarmu. Da farko dai na samu zantawa da wani mai fashin baki kan al'amuran da suka shafi shafukan sada zumunta mai suna Mubarak Umar, kuma ya bayyana min irin amfani nagari da waɗannan shafukan suke da su a rayuwarmu.
Ina da wani aboki ko wani dan uwa da yake wata jiha a Najeriya ma mu kaddara a Najeriya, za ka iya yin wata daya, wata biyu, wata uku baka gaisa da wannan abokin naka ba, ko wani abokin makaranta ko na kasuwanci da sauransu, amma wannan kafafen sada zumunta sun sauƙaƙa wa al'umma gurin yin musabaha, tattaunawa akan matsaloli. Akwai abubuwan da dole sai an haɗu a guri ɗaya ne ake iya tattauna su. Wani ya taho daga Lagos, wani ya taho daga Maiduguri, wani ya taho daga Sokoto, Kano, a haɗu a Kaduna a ce za a yi. Amma yanzu an sauƙaƙa, ko a Facebook sai a group, ko a Twitter sai a group, ko a WhatsApp sai a group, a tattauna kuma a samar da shi wannan abin da natijar da ake nema. Wannan kenan. Ala'ayyi halin ya sauƙaƙawa mutane gurin yin wasu daga cikin harkokin kasuwanci. Misali yanzu in ina sai da yajin daddawa, zan iya ɗaukar wannan yajin in tallata shi a shafina, kuma in samu kwastomomi su bi in tura musu account number su biya ni, in tura musu ta tasha ko wani abu mai kama da haka. Wanda in a da ne sai mutum ya tashi da kafa da kafa ya je wani guri mai nisa kafin ya kai ga yin wannan kasuwancin. In ga anan kafafen sadarwar zamani sun sauƙaƙa gurin harkar kasuwanci. Hatta a zamantakewa ta rayuwa ta auratayya, mun ga awarraki kala-kala waɗanda kafafen sadarwar zamani nan suka haɗa. Wannan tana Lagos, wannan yana Kano, su haɗa a Facebook har su ƙulla alaƙa ta kai su da aure.
Daga bisani dai wani matashi da ke koyar da harshen Hausa a nan Amurka, wanda ya samu dawowa nan ƙasar ta hanyar wani shiri da ya gani a yanar gizo, shi ma ya tofa albarkacin bakinsa.
Gaskiya ina gani a zamanin nan da na samu kaina in babu irin sadaka kafofin yaɗa zumuntar nan, gaskiya na san rayuwa na ba zai yi fa'ida ba, saboda mutane za su ce mutanen da ake da shi da sun yi rayuwarsu ba tare da shi ba, wannan rayuwarsu ne yanzu a ce an ɗauke shi gaba ɗaya. Gaskiya ina ga ba zai iya kwana, ba zai iya ƙara kwana biyu a kafan duniyar nan ba, astaghfirullah. But fa'idodin da yake da shi kin san yana da amfani ta wurare da yawa. Mutane sun sha kaman ka shiga kawai ka ɗauka hoto ka sa shi a irin kafafun nan shi ne amfanin shi, amma amfanin shi ya wuce wannan. Yana iya zama sanadiyyar cinka da shankan har rayuwarka gaba ɗaya.
To ma sauraro dai, kamar yadda Malam Mubarak mai fashin baki ya bayyana mana, akwai matasa da dama da ke tallata kasuwancinsu ta waɗannan shafukan na sada zumunta. Wata mawaƙiya matashiya wacce aka fi sani da Sals Fatiti ta bayyana min cewa idan ba dan shafukan sada zumunta ba ba za ta kai inda take yanzu ba
in babu ma sai kace kuma ba yalle bane a kullum daga nan muke fara building aikin mu a hankali a hankali sai suke rufe sai suke gani yawanci aikin ma yanzu a kasar sa a kasa ce da kuma duk hanyar su san gidan kasan ma ni kaina ban ta zuwa ba a kuma yi a kan wanda shi labiya na ne yake ko fan email
to ma sauraro dai anan zan da sa'aya sai kuma wani mako idan Allah ya kai mu inda zamu tattauna kan illolin shafukan sada zumunta na zamani kamar yadda muka sani duk abin da ke da alfanu to yana da illa shi ma ni ce taku Madina Tahiru Meshani daga nan birnin Washington DC sai mun hadu wani mako a cikin sabon shirin matasa a duniyar gizo to madalla a gaida Madina Dahiru Meshani yanzu kuma sai ra'ayoyin da ku masu sauraro ku aika mana ta hanyar email sakon mu na farko a yau ya fito daga na Mairo Umar Makira a jihar Niger Nigeria inda yace salam murya Amurka to ta malam dai ba ta wuce amin muna fatan Allah ya sa amincewa da kafar rundunar tsaro ta Amotekum da gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi ya zama silar magance matsalolin rashin tsaro dake addabar waɗannan jahohi shida amin sai sako daga Sani Milange-lange Yalwa Yawuri da Aliyu Usman taka lafiya inda suka ce salam VOA Hausa dan Allah ku ba mu dama dan mu yi tsokaci akan ranar ilimi ta duniya wanda aka gudanar ba shakka wannan rana yazo daidai ganin yadda rahotanni ke nuna cewa dimbin jama'a manya da yara maza da mata a fadin duniya na fama da karancin ilimi muna kira ga mahukunta da su dauki hakan a matsayin kalubale wajen ganin sun fitar da al'umma daga cikin wannan kangi da fatan Allah ya sa a dace amin sai sakon mu daga Ukasha Abdulsalam Koko inda yace hakika mu al'umman Najeriya akwai gudunmawar da zamu bayar wajen taimakawa jami'an tsaro wurin ganin zaman lafiya ya inganta a kasar mu Najeriya domin yawancin yan ta'adda cikin mu suke gudanar da rayuwa to ya kamata mu dinga kaiwa jami'an tsaro rahoto domin daukan mataki akan su sakon mu na karshe ya fito daga Malam Usaini Dangote Karasuwa daga jihar Yobe inda yace salam VOA Hausa muna addu'ar Allah subhanahu wata'ala yayi mana katangar karfe da wannan annobar cuta ta zazzabin lassa da ta kunno kai a wasu jihohin Najeriya da fatan gwamnatin Najeriya da hukumomin kiwon lafiya za su yi iya kokarin su wajen takawa wannan cutar burki don gudun yaduwar ta to amin mun gode ku ci gaba da aika mana da sakonnin ku kafin mu kammala shirin ga labarai amma a takaice
to a takaicen zuwa yanzu mutanen da suka mutu a kasar China sanadiyar barkewar cutar mura dinnan sun kai akalla 56 a cewar jami'ai mutane kusan 2000 a China sun kamu da wannan mugunyar cuta mai saurin yadu masu ayyukan ceto ba dare ba rana sun samu zakulu mutane 45 daga gine-ginen da suka ruguje sanadiyar girgizar kasa a cewar hukumomin Turkiya yau dinnan Lahadi a yayin da yawan waɗanda suka mutu a gabashin kasar ya haura zuwa 35 jami'an tsaron Iraki a yunkurin su da tarwatsa masu zanga-zanga sun yi amfani da harsasan roba yau dinnan Lahadi wanda ya kai ga raunata masu zanga-zanga a Baghdadi babban birnin kasar da kuma birnin Nasiriyya na kudancin kasar shahararren malamin addinin musulunci nan mai suna Muqtada As-Sadr ya janye goyon bayan da yake baiwa zanga-zangar zaman dirshan da kuma tagangami waɗanda aka shafi watanni hudu ana yi a kasar ta Iraki da suka yi barazana ga hukumomin kasar cikin sa'o'i bayan janye goyon bayansa magoya bayan Sadr waɗanda su ne ma na gaba-gaba sun tarkasa kayansu
to da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin namu ne yanzu sai kuma wani jikon za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin a madadin waɗanda kwaji muryoyin su musamman Ibrahim Ka Almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin
sosai Linias Sahilu da ya hada shirin ya kuma bada umarni da injiniyanmu na yau Fitek Zanga-Zanga ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.
Info pour chacun, VOA.